Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA a Freak Zango na 102.5. Sai kuma Alfa Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana za a kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdi ce tare da abokan aiki muke farin cikin gabatar da shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya, Iliya Kure zai shigo da shirin na gari na kowa kafin nan ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar mai karatu Baba Yakuma Kiri. Ma'aikatan majalisun tarayya Amurka da jami'an fadar White House sun gana haji Asabar a Washington a wani kokari da suke yi na kawo ƙarshen rufe bangaren gwamnati wanda ya shiga kwana na cikin 15 kuma an kammala wannan tattaunawar bayan wasu sa'o'i. Bangarorin biyu da shirin ganawa a yau Lahadi. Cijewa da aka samu akan bukatar shugaba Donald Trump na dala biliyan 5 da biliyan 600 domin gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico shine sanadiyar rufe wannan gwamnatin. Mataimakin shugaban kasa Mike Pence da ya gana da shugabannin majalisun biyu ya kwatanta tattaunawar a wani sakon Twitter da mai ma'ana, sai dai an kammala tattaunawar ba tare da cimma wata matsaya ba. Ita kuwa kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi ta fitar da wata sanarwa a jiya Asabar din, inda take cewa wannan matakin rashin hankali da damuwa da Trump ya dauka na rufe gwamnati ya kamata ya zo karshe. Babban Hausa hafsoshi a ma'aikatar tsaron Amurka Rear Admiral Kevin Sweeney ya yi murabus a cewar wata sanarwa da ma'aikatar tsaron ta fitar a jiya Asabar. Sweeney ya dire kan wannan mukami ne tun cikin watan Janairu shekarar 2017. Ya ce bayan shekaru biyu da na yi aiki a Pentagon, yanzu ina ganin lokaci ya yi da ya kamata na ajiye aiki na je nayi zaman kaina. Ya ce babban alfarma ce da sake aiki tare da dakarunmu maza da mata a ma'aikatar tsaro. Sweeney yana faɗin haka ne a cikin wata sanarwa a jiya Asabar. Jami'in shi ne na baya a cikin jerin jami'an ma'aikatar tsaro da suka yi murabus a cikin wannan lokaci. Sakataren tsaro Jim Mattis da Sweeney, wanda Sweeney ya yi aiki a ƙarƙashinsa, ya sanar da aji aikinsa a cikin watan Disamba kada ya fice daga ofishi a farkon wannan watan. Jami'an hukumar zaɓe a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo sun faɗa a jiya Asabar cewa ba za su jinkirta fitar da sakamakon zaɓen shugaban ƙasa wanda suka yi niyyar fitarwa a yau Lahadi har zuwa sabon mako. Shugaban hukumar zaɓen Corneille Nangaa ya ce bai yiwuwa a fitar da sakamakon zaɓen a yau Lahadi, amma dai kuma ya ce aiki na tafiya daidai, har yanzu ba su iya kammala har a da sakamakon ba ne. Nanga ya ce hukumarsa ta samu kashi 47 cikin 100 ne na ƙuri'un da aka kada daga rumfunan zaɓe a faɗin makekiyar ƙasar da ke tsakiyar nahiyar Afirka, wacce take kuma fama da hanyoyi marasa kyau. Ya kuma ce tsarin harhaɗa sakamakon zaɓen irin na da yana cikin abubuwan da ke haddasa jinkirin aikin. Hukumar ta yi niyyar amfani da hanyar yanar gizo ta tattara sakamakon zaɓen daga sassa na ƙasar, sai dai hukumar ta dakatar da yin hakan bayan da 'yan adawa suka yi ƙorafin cewa hakan zai ba da dama a tafka magudi. Nanga bai ba da takamammen ranar da za a kammala tattara ko kuma ranar da za a fitar da sakamakon zaɓen ba. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar Taliban ta ce tattaunawar ta da Amurka akan kawo ƙarshen yaƙi da ayyuka marasa kyau a Afghanistan tana nan yadda take, amma kuma ta kiyarda da shiga wata tattaunawar zaman lafiya da gwamnati kai tsaye a Kabul. Mai magana da yawun Talaba Zaibullah Mujahid ya faɗa wa muryar Amurka cewa akwai wata tattaunawa da kungiyar za ta yi da Amurka, amma dai ba a fitar da rana da kuma inda za a yi tattaunawar ba. Mujahid yana mai da martani ne tare da yin watsi da rahotanni da ya kira na ƙarya cewa wakilan kungiyar na mayakan sa kan suna shirin shiga wata tattaunawa da jami'an Afghanistan a Saudi Arabia a wata mai zuwa. Wakilin Amurka da musamman mai shiga tsakani a Afghanistan Zalmay Khalilzad ya yi wata tattaunawa na lokaci mai tsawo tsakanin kwanaki biyu a tsakiyar watan Disamba da wata babbar tawagar Taliban a birnin Abu Dhabi inda wato tawaga daga Saudi Arabia da Pakistan da kuma kasar mai daukar nauyin tattaunawar suka halarta. Mataimakin ministan harkokin wajen Rasha a jiya Asabar yayi watsi da batun yiwuwar yin musayar ba Amurka nan da ake tsare da shi bisa zargin likin asiri da wata yar kasar Rasha. Ana tsare da Paul Whelan ne, tsohon sojan ruwa dan kasar wato dan asalin kasashe biyu na Burtaniya da Ireland a ƙarshen watan Disamba a Moscow. Kama shi da ya haifar da tsegumin cewa Rasha tana son ta yi amfani da shi ne domin ta yi musaya da wata yar kasar ta da aka kama ta da laifin likin asiri a nan Amurka. Amma mataimakin ministan ya ce hakan dai bai yiwuwa saboda lokaci bai kai a yi hakan ba, saboda ba a tabbatar da laifi a kan Whelan ba.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa a shirin nagari na kowa. Karamar hukumar Augi a jihar Kebbin Najeriya ta kuduri ne da ganin yara da ke karatun primary a yankin sun sami ilimi mai inganci. Shugaban karamar hukumar Alhaji Samaila Yakubu ya bayyana haka wata hira da wakiliyarmu Maryam Atu Muhammad.
Yace dangane da hakan ne yake kai ziyara ba zata a makarantun primary na yankin don karfafawa malamai da dalibai gwiwa tare da magance wasu matsaloli da ke kawo tannaki ga sha'ani ilimi a yankin. Don jin majiya ga shugaban karamar hukumar mulki ta Augi Alhaji Samaila Yakubu Augi.
Ita ba karamar hukumar mulki ta Augi abinda ya shahi ilimi babata a baya ba, domin ni kaina muna kwaikwayo gwargwadon abinda muka ga mai gidanmu yana yi shugabanmu to mai girma gwamnan jihar Kebbi kan cewa yana da sha'awa ga irin wannan abubuwa. Abinda Bature ke cewa passionate, ni kaina a matsayina na shugaban karamar hukumar mulki ta wannan yanki na Augi nikan biya a makarantun nan primary domin in ziyarce su, kuma in ziyarce su ainihin malaman su, sannan kuma daidai gwargwado ɗan abubuwan da muka iya yi a hukumance na taimakawa wanda shi hakila idan wani dan sili ne dan faɗi ko wani dan karamin abu wanda kai tsaye za ka yi domin ka nuna taka kulawa, muka yi wannan. Sannan ita kanta hukumar da ke kula da wayannan ɗaliban na primary wato LGA lokaci-lokaci muka zauna da su, muka kuma tattauna yan bukatocin su, yan matsalolin su, waɗanda ba su fi ƙarfin mu ba, waɗanda muke iya yi muna yi gwargwado.
Shima sakataren ilimi na karamar hukumar mulkin Alhaji Umar Dankal ga abin da yake cewa
an samu canji sosai. Canjin da anka samu shine na ɗaya dai akwai kungiyoyi da yawa waɗanda akwai a cikin Augi local government. Zan baki karamin misali, akwai wata kungiya da aka ce mabayawa Bubu Chitigi Development Association wanda ta da educational fund wanda duk shekara tana tallafa ma ɗalibai da kuɗin registration da kayan aiki. Saboda haka musamman kuma mun hibba mata kwarin gwiwa a cikin irin wannan al'amari. Saboda haka akan wannan abubuwa irin tallafin da wannan kungiya ke basuwa mafi yawancin yara da za ka taiga gari ka iska babu wata ƙara sakan da su, amma yanzu muna da su, muna da ma'aikatan lahiya, muna da malaman makaranta, muna da wasu suna nan COE, muna da wasu suna jami'a. Wannan duk gaskiya saboda kuma wayar da kansu da ake yi, gaskiya yanzu uwayen yara sun fahimci muhimmancin ilimi kuma suna tura 'ya'yansu su wuce zuwa makaranta ta gaba. Wannan shine abin da ake cika halin yanzu. Na san su bet lokacin da za ta dauki malamai. Gaba ɗaya bata dauki wani malami ba in ba malamin kimiyya nawa. Daga mathematics, biology, chemistry, physics, science, agriculture, sai English su ta dauka. Kuma na san ko yanzu duk sad da za a dauka ma'aikata na san irin suna aka dauka. Saboda muna buƙatar wannan ilimin na kimiyya saboda babu wata ƙasa wadda za ta samu ci gaba. Matukar ba a samu malamai ingantattu ba wanda ka karantar da harkar kimiyya. Domin daga farko ne za a koya ma yaro lamarin kimiyya. Har ya tashi da shi, har ya girma da shi, har ya zai yana son shi cikin zuciyarsa, har ya zai yado kofa ko yawo yake yi bisa hanya yana tunani ne shine irin na harkar kimiyya. Kaga wannan shi zai jawo mana mutane mu samu engineers na kware, mu samu doctors na kware, mu samu nurses na kware, mu samu ko wadanne irin ma'aikata na fannin kimiyya wanda an na kware. Wannan shine a halin da ake ciki a halin yanzu.
To masha Allah, to idan kuma anka juya a gefen uwaye, har yanzu dai akwai uwayen da ba su ba ƴaƴa mata goyon baya domin su cimma burin su na kammala makaranta musamman ko secondary school.
Gaskiya ba za a rasa ba saboda akwai abubuwa da yawa. Mafi yawanci wasu ba su fahimci amfanin ilimin ba. Amma kuma yanzu irin abin da ake yi wanda gwamnati ke yi, in ke lura gwamnati ma yanzu ta ƙirƙiro da wani abu ta hannun UNICEF wanda suka zo wa suna tallafa ma uwaye mata da ɗan jari. Don da ma abin da ka sa suna barin ƴaƴansu na yawo ba su sa su makaranta shine saboda su tura su su yi talla ko su je wurin kala ko su je wurin share, waɗannan don su samu musu ɗan abin da suka supplementin ɗin rayuwarsu cikin gida. To yanzu an samu gwamnati na tallafa ma uwaye musamman uwaye mata da jari wanda suka yi suna yi suna tallafa ma kansu suna yi suna yi. To ɗan ribar da anka samu ga jarin nan ita take tare su suna nuna ma yaran su ga abinda za ana a wanke tuwahi a sai ɗan omo na a sai ɗan mina na maimakon a ce sai yarinya ta tai ta tallako ta yi kala. Saboda ka wannan insha Allahu in anka ci gaba da wannan insha Allahu za a waye gari ba za ka ga yarin yadda ka yawo wai ba ta zuwa makaranta ba.
Maryam Ato Muhammad, muryar Amurka daga birnin Kebbi, Nigeria.
Al'ummar masarautar Hashidu da ke karamar hukumar Dukku a jihar Gombe ta sha damarar ganin ilimin ƴaƴa mata ya bunƙasa a yankin. Wakilinmu Abdul Wahab Muhammad na ɗauke da rahoto akan wannan.
A matakin farko don tabbatar da cimma nasarar ƙudurin bunƙasa harkar ilimin mata a yankin Hashidu, an gudanar da taron wayar da kan iyaye muhimmancin ilimin mata da kuma karrama wasu matan da suka yi fice ƴan garin Hashidun. Kawu Galajiman Hashidu uba ne a fafutukar tabbatar da cewa ilimin mata ya ƙarfafa a garin Hashidu, ya yi tsokaci kan shirin.
Gaskiyar magana shine idan muka duba muka ga abin da ke tafiya a wannan zamani namu, sai mu ga cewa ba da za a yi mu bar mata mu ba su da ilimi. Kuma mun ga abin da ke faruwa a wurare, mata suna karatu, suna zamowa wasu abubuwa, ana alfahari da su. Na biyu kuma tsoro da suke da kuma damuwa da suke nunawa akan cewa a asibiti ba su sha'awar su ga mata, sun maza sun duba matan su. Kaga hanyar magance wannan matsala shine me? Shine ilimin mata din. Ko ba haka ba, so wannan abu da dai wasu abubuwa da dama su suka zaburar da mu, mu ga cewa ya kamata mu ƙarfafa ilimin mata.
Tsohon daraktan kididdiga a ma'aikatar ilimi na jihar Gombe, Sani Abdulkadir Hashidu, ya yi bayanin matsayin ilimi a masarautar Hashidu.
Gaskiya matsalan ilimi a Hashidu, kasan Hashidu gaba da masarautar Hashidu, gaskiya bangaren mata akwai rauni har yanzu.
Me yasa aka samu rauni a bangaren mata?
Akwai iyayen da ba su sha'awar tura ƴaƴansu mata makaranta. Wannan kalubale ne a garin mu.
Za ku bullo da wani sabon salo ne don ganin cewa iyayen da suke hana yaran nan zuwa makaranta sun amince?
Eh, mun fahimci yanzu haka wasu daga iyaye da ba sa son tura ƴaƴansu makaranta. Ya danganci akwai wasu babu halin turawa ne, shi yasa yanzu mun shirya gidauniya. Daga mun gama taron da mun shirya gidauniya ilimi taimaka wa iyaye wanda iyayen su ke da ƙarfi, ƙaramin ƙarfi, za mu tallafa musu mu ga cewa iyayen su sun tura iyayen su makaranta, mu samu makarantar kwana. Fata na kan wannan ƙudurin namu shine iyaye na masarautar Hashidu su taimaka su tura iyayen su mata makaranta. Muna kuma roƙo makaranta mu na mata masarautar Gombe ta Arewa a ƙara taimaka mana da makarantar mata na kwana wanda a halin yanzu ba mu da shi.
Malamiya tsangayar ilimi ta jami'ar gwamnatin tarayya da ke garin Kashiri a jihar Gombe, Muhammad Bala Hashidu ya fayyace abubuwan da suka wajaba don gudanar da ayyukan ba da ilimi.
Kafin a samu ingantaccen ilimi yana da kyau a samu malamai ƙwararru, wanda kuma idan dai an samu ƙwarewa wajen malunta to su za su koyar da abin da ya dace tare da bin manhaja ta karantarwa wannan ɗaliban. Sannan kuma ana buƙatar ɗakunan karatu da kuma ɗakunan gwaje-gwaje, saboda kamar misali darussan da suka shafi kimiyya suna buƙatar gwaje-gwaje. Sannan ana buƙatar kayan aikin da ya shafi kamar littattafai, wato ɗakin karatu. Sannan kuma ita gwamnati a lokacin da ya kamata a ce ta taimakawa ilimi shine ta yi fannin makarantun kansu, saboda akwai matsalar gudanarwa. Su shugabannin makarantun suna kuka, wai lokaci zaka ga babu kayan wasanni, kayan aikin kansa, sannan uwa uba albashi. Shi malami idan ka ce zaka, idan ka bashi albashin da ya dace kuma ka taimaka masa wajen bashi promotion akai-akai, to jikinsa zai karfi. Kuma insha Allah zaka ga ya tsaya kai da fata ya koyar, saboda duk da cewa an ce da yi ladansa a lahira ne, amma a duniyar ma yana son lada.
Amma kuma malamai ba kwa kyautawa ganin dai cewa bini-bini kun tafi yajin aiki, bini-bini kun tafi yajin aiki.
To yajin aiki idan ka dube shi ba kan albashi malamai yawanci suke tafiya, musamman na jami'a. Ko kai yanzu in ka shiga jami'a ko ATBU ko University of Jos ko GSU, zaka je ka samu dalibai sama da 300 malami ɗaya na koyar da su. Ka duba a jami'oyin da aka ci gaba, in dai lecturer student ratio ne, aka samu dalibi biyu malami ɗaya ko dalibi uku malami ɗaya. Amma yanzu a nan Najeriya ka samu dalibai 100 a malami guda ɗaya. Yadda zai yi magana su jima, wallahi abin takaici ne, ba za su ji shi ba. Wasu suna waje, wasu suna ta window. To irin wannan ne ita ASU take ta kokari ta ga cewa an samar da ingantattun kayan aiki a jami'o'i.
Dr. Aishatu Umar Mai Gari ta zama mace abun koyi ga sauran al'ummar masarautar Hashidu, inda aka karrama ta da wasu ƴaƴan masarautar Hashidu da suka yi fice a ilimin zamani. Ta yi mini bayanin yadda ta cimma wannan nasarar.
Allah ne ya kubutantar da ni, ya sa iyayena da kakannina duk kuma sun yarda da cewa ilimi ya mace yana da muhimmi. Saboda haka ba abin da zai hana mace neman ilimi kamar yadda namiji zai nemi ilimi. Kuma dukkan taimako tsakanin iyaye da ƴan uwa da dukkan zuriya, alhamdulillah na same shi. Kuma shi nake kokarin ba wa kowa. Da wannan karamamu da aka yi, ina ga kamar yana cikin abubuwan da aka duba aka gani, saboda mu mata ne da ni da kanwata wanda muka fara yin PhD, wato degree na uku kenan, kuma a fannin ilimin kimiyya. Ni na akan analytical chemistry, ita kuma kanwata ta yi akan biochemistry. So ina ga wannan ya ishi kalubale.
Ganin cewar an danganta rashin karatun ƴaƴa mata kan iyaye, na tuntubi wani uba domin jin ra'ayinsa kan wannan batu.
Abin da yasa iyayen yara ba sa tura ƴaƴansu makaranta, amma matsalar da yasa ba sa fita waje shine abu. Sannan kuma a bisa al'ada irin ta tamu, makarantun da ake amfani da su ya kasance akwai matsaloli da ake samu,
kamar
na ainihin wato al'adun makarantan yana da bambanci da al'ada na ainihin addinin wajen cuɗayyan maza da mata. To wannan yasa iyayen yara sai suke ganin gwanda su aurar da ƴaƴansu akan su tura su makaranta.
Abdulhamid Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
A kwanan baya mun kawo muku wata hira da mai martaba sarkin Fulanin Bungudu a jihar Zamfaran Najeriya, Alhaji Alhassan Atahiru, inda yake karfafa muhimmancin ilmantar da ƴa mace. Ga maimacin abin da ya faɗa.
Ta alhamdulillahi, kamar yadda na tashi a gidanmu naga amfanin ilimin ƴaƴa mata, saboda na tashi naga a gidanmu an sa yara maza da mata wurin karatu kuma mun ga amfanin shi. Sannan kuma abin da ya shafi ƙasar Bungudu, sannan na ce a tabbatar da cewa yara maza da mata sun yi karatu. To mun ga amfanin karatun ƴaƴa mata, saboda a halin yanzu a cikin ƙasar Bungudu muna da ƴaƴa mata waɗanda suke suna kan gaba a wurin harkoki daban-daban na abin da ya shafi gudanar da mulki, abin da ya shafi karatu, koyarwa, abin da shafi ayyuka daban-daban. Sannan kuma da yawa sun suke a cikin gidaje suna aure ma, za ka ga cewa akwai bambanci tsakanin mace bata yi karatu da bata yi ba, abin da shafi kamannunta ma da kuma tarbiyyar yara da makamanta haka nan. Kamar yanzu da ka sani muna da harmoni minista a Bungudu wadda take mace, yanzu haka ma kuma shi ne da take da ɗaliban mata a Zamfara a ƴar Bungudu ce. saboda kamar mun san amfanin katin ilimi mata wanda yake asali ma nayi ta nazarin abubuwa yanzu irin zamfara da za a samu ayi wata uku ba biya albashi ba to da musibar za ta cika tana da yawa sabanin kago su jihohi sai ga ayi watanni uku ba yi ba amma saboda suna da matan su da bazan su kuwa suna dan ilimi da sana'a da suke yi sai ga su suke wanzar da tafiya mazafi yanzu irin wannan abubuwan shi yasa na ga cewa dole ne ma mu tabbatar da cewa mun tafi bai daya cewa mun da mata ko ayi ilimi don samun cigaban rayuwa
kazalika a yan satin da suka gabata mun kawo muku wata hira da gwamnatin jihar Katsina Alhaji Bello Masari inda yake lissafa matakai da gwamnatin sa ke dauka wajen bunkasa ilimin yaya mata ga maimancin hiran
to da muka fara gyaran makarantu kusan duk makarantu yan mata inda suke kwana din nan wato mun gyara kusan fiye da rabin su mun tabbata ba next year an Allah da babu sauran wata makaranta yan mata ko take bodin wanda ba gyara ta ba
yanzu duk in naje zan ga irin waɗannan ayyuka da kake ta lissafa mani a wannan gurare da kace
in ka je ka ga abin da muka yi a Kabomu da abin da muka yi a Malumfashi da abin da muke yi a sandamu da abinda muke yi a fago da abinda muke yi already mun yi shi nan a Shargalle da wanda muke a Ajiwa da wanda muke a Jibiya to wannan duk makarantun yan mata ne inda suke kwana
to kafin ku zo ya kuka iske wuraren nan da kake ta lissafa mun kun gyara
kafin mu zo zaka je ka samu yara suna bayan gida a bayan wurin kwanan su in ka shiga wurin kwanan dole ka fita to amma Allah ya taimake mu yanzu mun da kofa kan wannan kuma yanzu mun sai wata makaranta wadda yake cewa kids to zamu bude wato wata makaranta ta musamman ga yara mata zamu ba su special trainer zamu daukaka ta kaman yadda muka yi a family support kuma gaba amma ita yan mata ne kawai zallan ramsa a wurin kuma zamu ba da cikakkun malamai da kuma kayan aiki wanda in ka gina mace ka gina gida saboda matan mu ya kasance duk abin da ake yi to matan mu za su iya shiga su alhamdulillah yanzu muna da mata har masu tukin jirgin saman helicopter wannan yar bakori kuma ni na ji dadi so matan mu suna iya kuma a yadda duniyar nan take yanzu dole mu shirya matan mu yadda su ma za su iya kafada da matan ko ina a duniya ba ma Najeriya
a yanzu muna jihar Katsina inda wani malamin addinin Islam a garin Funtuwa malam Aminu Bature ya buƙaci gwamnatocin jihohi da na tarayyar Najeriya su shiga harkar tabbatar da ilimin zamani musamman ga yaran da ke zuwa makarantun allo a cewar sa hakan ne kadai zai magance matsalar yawo a titi da yaran ke yi malam Aminu Bature ya bayyana hakan ne a wata hira da wakilin sashen Hausa Zaradin Sani Funtuwa
wannan makaranta ta allo wato farko dai mu ce ma malamai Allah ya saka musu da alkhairi alrammomi sun yi kokari kwarai da gaske an samu malamai da masu karatun alkur'ani yawanci duk malaman kasar nan za ka ga cewa yawancin su nan makarantar suka yi to amma kasancewar tsarin nasu bai samu zamanantawa ba sai aka daga samu wasu matsaloli da sauransu matsalolin shine za ka ga cewa a wancan lokaci duk da wasu malaman sun tsare daidai gurgudu to ba duka aka zama daya ba yaro ne za a dauko shi a kai shi makaranta banda zai je nemo karatun Qur'ani ake son yayi to amma sai ga cewar malami ya tara dalibai masu dimbin yawa an gane ko amma babu wani tsari wanda aka sa shi na zamani misali yaron nan shi zai fita nemo makan shi abinci dalibai yaron nan shi zai tafi ya nemo makan shi sutura daliban nan shi zai nemo wani lokaci ma abin da ya dan samu din ma malamin ma akwai wani kaso nashi to kaga lokacin da yaro yake da buƙatar ya samu natsuwa ya samu ainihin abinci ya samu sutura ya samu wurin zama mai kyau shi dai zai yi karatu in ya rasa wannan to lokacin da ya fita zai samu kanshi cikin halin da bai dace ba misali zai je ka same shi yana wanke-wanke wajen mata masu abinci wasu lokaci a bashi abincin wani ya rasa kai daga nan abun ya kai zai ga kayan wani ya dauka ya shiga bangar siyasa ya mai da sauransu kai ka kuma an samu abin da ba a so to tunda an samu an ga irin wannan kuma yana kasancewa ana samun matsaloli ba a ce duka ba to me ya kamata a yi shine kamata a yi a ce gwamnati ta shigo cikin al'amarin kamar yadda ya kamata a yi kokari in ta shiga su kansu malaman a ba su wani training mai kyau wanda za a nuna musu cewa za a zamanantar da karatu ai kokarin gina musu makaranta malami in ya samu nutsuwa zai ba da karatu nagartacce sannan su daliban ai musu wurin kwana a aje su a ciyar da su a tufatar da su a shayar da su wannan zai sa dalibi ba zai yi tunanin zuwa waje ba yi wanke-wanke ko shaye-shaye ko ya je ya sara suka ba zai yi ba
to kamar muna ganin akwai gwamnatoci musamman gwamnatin wannan jiha da muke ciki ta Katsina da gwamnatin tarayya sun yi yunkurin irin waɗannan makarantu ba makarantun nan an ba su waɗannan malamai kuma wani lokaci za ka ga har suna kamar yin dare-dare da ja baya da abin za ka ga ba su cika ba abin kamar muhimmanci suna ganin kamar za a kwace masu wannan koyarwa ta su ne to ba ganin su ma sun kawo turjiya a wannan al'amari
abin da yasa sun kawo turjiya kuma su tunanin su suna ganin cewa za a dauke tsarin karatun su gaba daya a mai da shi kamar boko zalla alhali ko ba haka bane na zagaya wasu jihohi na gani an gane ko domin akwai wasu abokai na musamman a Sokoto na je na ga yanda aka yi wannan tsari na shiga makarantar nan an gina zaka ga bene ne da sauransu an yi tsari mai kyau to kaga irin wannan tsari da ya kamata gwamnatin tarayya ta inganta abun ta nuna mu malaman nan ba kwace musu daliban za a yi ba su ma suna cikin wanda za su rika gudanar da ayyukan su a ciki ga daliban su ga ingancin albashi ga ingancin abinci ga ingancin tufafi to wannan shi zai sa ba za su yi tarjiya ba saboda ina jin hankalin gwamnatoci na jihohin nan gaba daya da gwamnatin tarayya su inganta shirin a cire siyasa cikin al'amarin a sashi wa gabanni waɗanda za su tsare ko masu amana da gaskiya da sanin ya kamata idan aka yi haka waɗannan malaman ba za su yi dare-dare ba
to ya kake kallon su iyaye wani lokaci ana masa zargin cewa ƴaƴa ne suka yi masa yawa suke tura su ma su tafi wannan haraka kana ganin ya za ka kare wannan zargi da ake mai ko kuma akwai wani hankali da za ka yi masa
to abu biyu ne na farko dai wannan zargi wasu yana tabbata ba zargi bane wani kuma zargin ne da yawa za ka iske yaran nan Allah ne ya ba da su kuma wani Allah bai ba shi ba mai ya kamata a yi a nan wurin iyaye su ji tsoron Allah su sani cewa tabbas Allah subhanahu wataala ya ba su ƴaƴan nan ne ba don komai ba domin ya jaraba su
Abinda shirin ya kunsa a yau kenan a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma sauran abokanan aiki ni Iliya Kure yake muku fatan alheri mu huta lafiya
to a gaida malamai Wannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC abinda kuma lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. Sai can da la'asar ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki har da shirin idan kwaya ta narke shirin da ke fadakar da al'umma kan illar shan miyagun kwayoyi da kuma matakan da za a iya dauka na shawo kan matsalar. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma sauraron shirye-shirye na musamman a wayoyinku na salula dandalin voa kuna kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shiri, alheri ke muku, fata alheri.